Sashen Hausa na Murya Amurka ke magana kan mita 25.31 da kuma 49. Masu sauraron Jamhuriyar Nijar kuma za a iya kawo kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani Sarauniya Fara'a FM, Nomad FM da Lord da tashar Mutavia Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. A Ghana kuma ana iya jin mu ne a tashar Alpha Radio ta birnin Kumasi yayin da a duniyar gizo. Kuma koyaushe muna nan a biyahausa.com ko sashenhausa.com. Sarare assalamu alaikum barkamu da warhaka. Abdulaziz Adili Toro ne daga birnin Washington DC tare da abokin aiki na Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki muke gabatar muku da shirin yau ranar Asabar 3 ga watan Nuwamba na shekarar 2018. Kafin ku ji abin da muke tafe da shi, mu fara da kanin labaran duniya. Ibrahim Kalmasi Garba gare ka.
To yayin da ya rige yan kwanaki a gudanar da zaben Amurka na rabin wa'adi, akwai karuwar fargabar cewa yunkurin Russia na yin zagon ƙasa ga salon demokradiyyar Amurka ya mazarce lokacin gudanar da zaben. An ƙara yawan sojojin Amurka da aka tura su kan iyakar kudancin ƙasar zuwa 8,000. Sannan wata tawagar jami'an gwamnatin Pakistan ta tattauna jiya Juma'a da kungiyar Islama saboda a samu kwanciyar hankali bayan kwanaki uku da aka shafe ana zanga-zanga.
Madalla Ibrahim Kalmasi Garba. To bayan labaran duniya, za mu kawo muku rahoto daga Abuja inda aka gudanar da sallar jana'izar marigayi Janar Idrisa Alkali.
Gwamnatin tarayya da ta buɗe wannan binciken a yi bincike sosai a gano menene ke faruwa da ya faru a wannan waje.
Haka kuma za ku ji cewa wasu 'yan bindiga sun yi garkuwa da kayayyakin wata jami'a a Adamawa.
Bugin ciki kana zaune a gidan ku ko kai malami ko kai wani ne a zo a sace ka aje garkuwa da kai ko a kashe ka shi aka dimu dukiya. Wa yake da kuɗi ne maran Abdulaziz? Ba wanda yake da dukiya a ƙasar nan.
Sannan kuma muna tafe da amsoshin tambayoyinku daga Ibrahim Kalmasi Garba, amma duk sai bayan kun gama jin labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Yayin da ya rage 'yan kwanaki kawai a gudanar da zaben Amurka na rabin wa'adi, akwai karuwar fargabar cewa yunkurin Russia na yin zagon ƙasa masalan demokradiyyar Amurka ya mazarce zaben da za a gudanar ranar 6 ga watan Nuwamba da kuma zaben da za a gudanar na shugaban ƙasa a shekara ta 2020. Jami'an ma'aikatar tsaro da ma ilahirin jami'an tsaro na fargabar cewa a matsayin wani bangare na shirin Russia na haddasa rarrabuwa da kiyayya a Amurka, ta shiga take-taken gurgun ta sojojin Amurka ba tare da ma amfani da albarushi ko makami mai linzami ba, amma ta amfani da kafar sada zumunci ta Twitter da kuma bacal iri-iri. Wannan makircin ya samo asali ne daga wata daddiyar dabarar Russia ta nemo batutuwan da Amurkawa suke da mabambantan ra'ayoyi a kansu, sannan su dada tsananta rarrabuwar ta wajen turawa da wasu sakonni na wato rurutu husuma. Ba a fayyace takamaiman tsananin tasirin da wannan aika-aikar ta Russia ta yi ba kan jami'an sojin Amurka din waɗanda ta auna su da irin waɗannan sakonnin. An ƙara yawan sojojin Amurka da aka tura su zuwa kan iyakar kudancin ƙasar da Mexico zuwa 8,000. Abinda wasu jami'an ma'aikatar tsaron Amurka suka gaya muryar Amurka kenan jiya Juma'a. Shugaba Donald Trump ne da ya bada umarnin tura sojojin saboda su tare wasu ɗumbin bakin hauren da suka fito daga ƙasashen yankin tsakiyar nahiyar Amurka waɗanda ke ƙoƙarin neman mafaka a Amurkar. Jami'an sun bayyana sojojin da waɗanda au aka tura, au ake kan turawa, au aka ware su don shirin turawar saboda su taimaka da tabbatar da tsaro a kan iyaka, kamar dai yadda ma'aikatar kare cikin gida ta buƙaci a yi. Wata tawagar jami'an gwamnatin Pakistan ta tattauna jiya Juma'a da ƙungiyoyin Islama saboda a samu kwanciyar hankali bayan kwanaki uku da aka shafe ana ta zanga-zanga kan wanke wata kirista da kotun kolin Pakistan ta yi daga zargin aikata sabo. Bisa yarjejeniyar da aka cimma, gwamnatin ta amince ta ɗau matakan ganin cewa matar ba ta fice daga ƙasar ba, a yayin da kotun ke sauraron ƙorafin da aka gabatar kan shari'ar da aka yanke. Mambobin ƙungiyar Tariq Labbaik ya Rasulullah ko kuma TLYR a takaice sun katse hanyoyin manyan biranen cikin fadin kasar har suka yi tafafatawa da yan sanda. Jami'ai a Indonesia sun ce wani dandan kaya ko iyo ya mutu yayin da yake kokarin kwaso sassan jikin mutane daga tarkacen jirgin saman Lion Air mai lambar tafiya JT610 wanda ya fado cikin kogin Java yan mintoci kawai bayan tashin sa daga Jakarta. Sean Roll Anto, dan shekaru 48 da haihuwa, wanda dan asalin kasar Indonesia ne, ya mutu jiya Juma'a. Kwanan nan dai Anto ya taimaka a ayyukan ceto da aka yi a Palu, inda aka yi fama da girgizar kasa da kuma ambaliyar ruwan tsunami a watan Satumba. Haka zalika ya taimaka ayyukan ceton da aka yi bayan da jirgin saman Air Asia ya fadi kusan shekaru 4 da suka gabata. To karfa a sha'afa, ana shan labaran ne daga sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. A kasar Masar, wasu 'yan bindiga sun kai hari kan wasu motocin bus-bus masu dauke da Kirista kubdawa jiya Juma'a, suka kashe 7 daga cikinsu, wanda shine na baya-bayan nan a hare-haren da ake kaiwa kan tsirarin mabiya wasu addinai a kasar. Maharan sun bude wuta kan motocin bus-bus din ne a yankin tsakiyar Lardin Minya bayan da Kiristan suka je baptisma a majami'ar Samuel. Majami'ar kubdawa ta faɗa a wata takardar sanarwa cewa shida daga cikin waɗanda aka kashe ɗin 'yan gida ɗaya ne, kuma akwai wasu 18 da aka raunata a wannan haren. Maharan dai sun arce bayan haren. Ƙungiyar ISIS ta yi ikirarin kai haren kwantan ɓaunar bisa ga sanarwar kafar labaranta ta Amaq. Hukumar 'yan sandan birnin New York ta ce 'yan matan nan 'yan uwan juna 'yan asalin kasar Saudiya, waɗanda aka tsinci gawarwakinsu a gabar kogin Hudson da ke Manhattan, da alamar dai kashe kansu suka yi. Damon Shi, shugaban sashen bincike na rundunar 'yan sandan New York, ya ce rahotanni sun nuna cewa da Tala Faria, 'yar shekaru 16 da haihuwa, da kuma 'yar uwarta Rotana Faria, 'yar shekaru 23 da haihuwa, sun gwammace kashe kansu da komawa kasar Saudiya. Shiya ya ce da alamar matan sun shiga cikin kogin ne da ransu kuma da kansu.
Labarin da kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka daga nan Washington DC. Yanzu sai rahotanni, kuma za mu soma ne daga rahoto daga Abuja, Nigeria, inda ɗazu-ɗazun da ne babban hafsan sojin Nigeria Lafta General Yusuf Aburatai da sauran kwamandojin sojin ƙasar suka jagoranci sallar jana'izar tsohon babban hafsa mai kula da harkokin mulki a headquarter sojin Nigeria General Idris Alkali. Ga wakilinmu Hassan Maina Kaina da cikakken rahoto.
Ɗazu-ɗazun nan kenan lokacin da ake sallar jana'izar tsohon babban hafsa mai kula da harkokin mulki a hedkwatar sojin Najeriya, Major General Idris Alkali, a babban masallacin Juma'a na ƙasa da kenan Abuja. General Alkali, wanda ya bar Abuja zuwa Bauchi, wasu 'yan ina da kisa ne suka yi markisan gilla a yankin Du da ke jihar Filato. Sanata Muhammad Hassan da ke wakiltar shiyyar Fadiskum a jihar Yobe ya nemi gwamnatin tarayya ta kaddamar da bincike.
Gwamnatin tarayya da ta buɗe wannan binciken a yi bincike sosai a gano menene ke faruwa da ya faru a wannan waje. Kune sananniya yanzu kamar mu da muka fito daga yanki na daga su Yobe, Borno, Gombe, Maiduguri, bin wannan hanyar akwai hadari, kuma hanya ne da yafi kusa daga nan zuwa yankin mu. Amma saboda shakkan ko tsoron irin abubuwa da ke faruwa a wannan hanyar, sai mun bi har ta Kano kafin mu zagaya mu je garuruwan mu a yi bincike kuma duk wanda aka ga da hannunsu a ciki gwamnati ta dauki mataki akan su.
Shi ma Malam Ibrahim Musa ya bayyana rashin General Alkali a matsayin babban hasara ga al'ummar Najeriya.
Ruwan Allah nan halayensa na kwarai da dagewa akan yin aiki tukuru domin Najeriya ta ci gaba. Wannan ba karamin asara muka yi ba. Am karkamanta idan mutun ya kware akan bangaren wani bangare na ci gaban kasa ko bauta a kasa ko yayi ritaya bai yi ba saboda akwai yara da ya karantar da za su neme shi ainihin su samu karin sanin makamar aiki daga gurin shi. Wannan asara ne wa Najeriya, kasa ta yi asara. Sai dai in ce Allah ya ji kansa, Allah ya gafarta masa, Allah ya masa rahama. A tattalo duk masu irin wannan muguwar dabi'a a hukunta su daidai da yanda doka ta ce, saboda ya zamana karatu ko darasi ya zuwa gaba. Kar a samu wani shugaba ya yafe musu saboda an yi wannan da aka yi fadan zangon katam. An kashe mutane da yawa, aka hukunta mutane wasu hukuncin kisa wasu hukuncin rataya, amma aka yafe musu.
General Alkali wanda aka haife shi a jihar Yobe shine babban komandan makarantar horas da hafsoshin sojan Najeriya wato NDA na 24 ya yi ritaya daga aikin soja a matsayin babban hafsa mai kula da harkokin mulki a hedikwatar sojan Najeriya. Hassan Mainakaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Ya Ubangiji sarkin baiwa.
To Allah ya kara kyayewa a gaida Hassan Mainakaina. Yanzu kuma sai mu leka a jihar Adamawa, Najeriya, inda a yanzu haka ne matsalar garkuwa da jama'a domin neman kuɗin fansa na kara ta'azzara a jihohin Taraba da Adamawa, lamarin da ke hana jama'a sakat. Na baya-bayan nan shine garkuwa da wasu malaman jami'ai da kuma wasu hakimai da aka yi a jihohin biyu. Ga rahoton da wakilinmu Ibrahim Abdulaziz ya hada mana.
Kamar yadda al'umma ke nunawa, a kasa da mako guda masu garkuwa da jama'an sun to annati da dama a jihohin Adamawa da Taraba, inda masu ka sace wasu malaman jami'ar kimiyya da fasaha ta Modibo Adamu da Kiyola da wanda gaci a yankin Maiha. Kana kuma suka yi awon gaba da wasu mutum hudu a garin Munkin cikin mako hada sakin Fulani zindike jihar Taraba. To wai koya jama'a ke ji dan gane da wannan matsala ta garkuwa da mutane?
Sunana Muhammad Hassan Oscar. Bugin cike kana zaune a gidan ku ko kai malami ko kai wane ne a zo a sace ka a ji garkuwa da kai ko a kashe ka sai ka dimu dukiya? Wa yake da kuɗi ne malam Abdulaziz? Ba wanda yake da dukiya a ƙasar nan. Wannan haƙƙi na yarta ga jami'an tsaro shine maganar da nake cewa mutane ne za su tafi Abuja suna zaune ana magana kan waɗansu abubuwa sun bar ainihin abin da yake damun talaka a ƙasa.
Yanzu wannan matsala ta garkuwa da mutane yana hana jama'a bacci kenan.
Kwarai da gaske yanzu da an ka duba kwarai yanayin mu na da zaka ga mutane suna kwance ma da kafa ake tashi daga jimeta a karfi ta hanla da kafa. Yanzu daga karfi 6 zaka ga mutum ya dawo gidansa ba barci. Yawancin ma hawan jini na kama mutane domin ba sa samun barci da daddare.
Me yake sawa?
Wannan garkuwa da mutane da ake yi.
To sai dai ku yanda jama'an jihohin biyu ke cikin zulumi da kuma fargaba. Su ko hukumomin tsaro cewa suke suna nasu kokari kamar yadda kakakin runa yan sannan jihar Adamawa SP Usman Abubakar ya yi karin haske.
Lokacin abinda muka fara samun irin wannan rahotonin shi mai girma kwamishinan yan sanda na jihar Adamawa CP Abdullahi Yarima ya sa matakai wanda za a samu a takile su kuma da taimakon Allah mun sami da yawansu kusan mutane 7 har mun nuna ma al'umma mato mun nuna ma mun nemi manema labarai sun haska su wayannan mutane da kuma su wanda ma kai garkuwa da su din ma duk Allah ya sa an kwato su kuma su ma sun bada jawabin bakin su. To wannan dai duk muna son mu nuna wa al'umman a jihar Adamawa na musamman kan irin kokarin da muke yi ba wai ko ba ma daukan matakai bane ba. Su kuma wayanda da muka kama din su ma suna nan suna taimaka mana akan irin wannan mugun aikin da suke din nan. So muna kyautatar zamanin in Allah ya yarda za mu kai ga nasara mu takile su kwata-kwata insha Allah.
Su dai yan garkuwan kamar bai na kudaden da za a ba su kafin su sako wanda suka sace, yayin da wasu lokutan yakan zo da karar kwana batun da ake danganta da karancin jami'an tsaro.
Jami'an tsaro sun yi mana karanci kwarai da gaske da a kara daukan jami'an tsaro matakalin jami'an tsaro na 'yan sanda da na farin kaya. Muna kira ga federal government su kara daukawa kuma mun san ku kwarai da suke, amma abun ya yi kaɗan kwarai da gaske. Zaka ji kamar wani division ba za ka samu 'yan sanda 7 ba ko 8 ba. Kuma ka duba ko nan cikin jihar din in ka duba kamar Bugare, Cangala irin haka dinan zaka ji outside police station dinan duka an rufe su da ya kamata kuma a bude su kuma bayan an bude su a ƙara jami'an tsaro a irin wannan.
Kuma da menene fata shine Allah ka ƙarshen wannan matsala da ke neman gagarin kundila. Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.
Bauta. Baba kuna gwamna.
Mun gode Ibrahim Abdulaziz. Yanzu kuma sai mu leka a jamhuriyar Niger, inda a jihar Maradi jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki reshen jihar Maradi ta tsara wani kataitaccen taro da ya gama magoya bayanta ta jiha a Maradi a burin tattaunawa ta hiyar jam'iyyar didda shirye-shiryen zabuka na 2021. Ga wakilin mu Shaibu Mani daga Maradi da cikakken rahoton.
Wannan shine shirgulan taron jiha na jami'ar PNDS tarayya mai mulki a Maradi da ta tsara karo na biyu bayan watanni takwas zaben shugabannin ta na jiha a burin tattauna ta fiyar jami'ar PNDS tarayya a cikin jihar Maradi. Kwarnatar Mallam Kalla Hankoro da muhimman batutuwa a kai.
Mun lura da nan Maradi partin PNDS tarayya sai bunkasa shi akai sai karuwa ya kai su dai abinda akai sun gode sun zo suraka ɗan ƙasa guda ɗan jiha guda akai son kullum akai a hada kanu kasu yi ɗarɗarɗar maganar saɓe nan da shekara biyu ɗin Muhammad Isuhu ya ƙare nashi wa'adi za a zaɓe. Muna fatan Allah ya ba mu ƙarfin yin shi kowace hanya ka a wuce da kwana guda. Mun kawo ma 'yan Maradi albishir hanyar madaron fa wannan hanya za ta kai har Zamfara. Wanga aiki na hanyoyin Maradi wa'anda dama tuni an tsara su. Mun ce musu wannan hospital de reference kam an kare shi. Wannan aiki na fada gwamna ana kammala aikin. Kun ga wancan depo da Sony Dep ta hita da gari ta yi shi can cikin dajin Allah. Nan da wata biyu za a fara aikin bututu kwalbata wanda zai kwasan mamu ya kai shi har Kotunu. Mu saida mu ma mu zama ƙasa ce mai saida mai wanda ba ta ce ba.
Da gaskiyar shugabannin jam'iyyar PNDS tarayya na Maradi Alhaji Haya Mambar da Alhaji Sama'ila da Bene kamar haka.
Shi taro na tarayya daɗi na wuri ya cika kuma ga baki mun samu sabbin abiran Allah ƙara kawo su. Ubangiji Allah sa mulki amana mulki su. Dama farti abinda ake so haɗin kai kuma kan mu ahli.
Ita tarayya Allah mata wannan basira duk lokacin da za a yi wani taro to za ka ji wani abu mai armashi mai daɗi ya shigo mana. Alhamdulillah.
Dangin jam'iyyu masu kawanciyar jam'iyyar PNDS tarayya MRN a ta bakin Alhaji Hamisu Kalla Limanci ya kawo nashi bayani kamar haka.
Saboda muna buƙatar PNDS tarayya ku yi abin da aka san ku da shi shine haɗin kai. Su dai matan tarayya maza kuma matasan tarayya da tijawa ne. Don Allah muna buƙatar wannan aiki ai shi lahiya.
Shaye Mani sashen Hausa na muryar Amurka daga Maradi jamhuriyar Nijar.
Mun gode Shaibu Mani daga jihar Maradi a Nijar. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansar tambayar su Aminu Adamu Malam Madori da Adamu Habu Umar Iyanga da Aminu Kano mai dagarku kan tarihin masarautar Das da ke jihar Bauchi. Idan su Aminu Adamu na saurare, to ga kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansar tambayarku da wakiliyar Mutajjar Zainab Babaji ta samu daga masanin tarihi Abdulmuminu Aliyu Bununu. To amma za mu koma baya mu dora daga inda yake bayani kan mazaunan farko wato Jamas.
Musamman akwai yanzu mutane da ake kiran su Jamas. Suna nan yamma da ainihin tsohuwar fadan Das. To su Jamas din nan su ake ganin su suka fara zama ma a wannan area daga su kuma sai Sankalawa. To su Jamas mutane ne masu son jama'a sun zauna da waɗannan da suka zo kuma su din nan mutanen gwa ne. Jarawan gwak ne daga Bununu. To sai jarawan akwai mu a nan Bauchi akwai banda kananan akwai tushe hudu wanda za a ce da gwak da duguri da fakal din nan fankana ya ke nan don baɗawa. To shi kurma waɗannan da suka tafi daga Tunture dai duk gwak ne suna jarawan gwak ne. To su jama sun karɓi su zuwan jarawan nan don sun zauna kusa da su ba su hau zama sosai ba. Kwasu kuma ta kasa ba, kama daga ba lokacin duk kurma sai suka rika dauka. To kafin duk kurma ya rasu a 1927, wani lokaci kusan kamar wannan an sami wani wanda ake cewa Musta Bezel missionary ne. To Bezel din nan sai da mana ya zo spreading Christianity ne. To yana ta haka dai yana samun magoya baya duk da zuwan har ya zo 1927 kin gane. To da zuwan nan lokacin ya tare dukkan mana da rai basu dade da shi ba sai Usman Malaika ya karbi mulki bayan rasuwar Tukurma. To zuwan Usman Malaika kuma da masu tuntun azal suna rike da musulunci sai dai basu damu da rikon kamar yadda ya kamata ba. To sai a 1927 zuwansa shi Malaika sai ya jaddada cewa ya shiga zai musulunci sosai kuma zai ƙara muradin da Usman Dangote ya zo da su kenan. To zuwansa din sai kodin wa musabbal mataloli sai da mana lallai dole kawai ya ga wanda da yadda da su ko ne ya kai suka shiga suna fata saboda an san ya da cin san irin mutanen mu in ka zo da wani sabon abu sai aka samu kuma masu abun masu gari sun zo da irin nasu in ga dole ka sami matsala. To wannan ne yasa sai musabbal ma sai da abun ko ba zai yi ba ya koma kasarsa. To Usman Malaika duk wani shugaban da zuwa a fada dai za a fara ta Allah ka ci gaban daga Usman Malaika. Shi ya rayu da 1927 a mulki har 1977. To 1977 da ya rasu sai ɗansa Bilyamin Usman sai ya karɓi mulki. To Bilyamin Usman ya karɓi mulki shi ma yana iya ƙoƙarinsa don ya karantu ya yi wasu abubuwa shi ya shiga duniya. Kasance sun tura yana ya ɗan shi shige su an ɗauka ɗan ba su ya hau mulki a 1977 ya zo ya rasu a 2009. To rasuwarsa sai ta kawo ɗansa Usman Bilyamin Usman wanda shi ne sarkin da suna yanzu.
Da a baya ana tunanin cewa su mutanen da sun nan sun taso daga wato wajen Maiduguri ne ina gaskiya haka?
To zai da cikin sa wani abu guda ina rubuta wani littafi da na kira shi su na ba shi suna Indigenous and the Bantu in Africa. A cikin na zai yi na inda jara suka taho da sauransu amma idan an ce mutum daga wuri kaza yake to dole a sami alaƙa ta yare. Wadda wasu kalmomi za ta kwatanta za a samu wa'yansu da za su zama daidai. Mu mun kwatanta kalmomin jaranci da na barbarci guda ɗari. Sai muka ga babu guda uku da suka zama ɗaya. Sun ga babu alaƙar yare. To hakan shi ya sa muka daka bincike da tura mu gaba har zuwa inda na yi bincike na rubuta wannan littafin Indigenous and the Bantu in Africa ɗin. To kuma ina ga kamar yanzu idan na faɗin wasu abubuwa sai gaba ina PMT'in. Gwannan na littafi na ne.
Menene su harkokin kasuwancinsu manoma ne ko dai?
Mutanen da yanzu za a ce manoma ne makiyaya ne. Don noman yanzu a gas. Ita aka fi kamawa da karfi kasuwanci wannan gaskiya ana yi amma kuma ka san duk inda aka samu noma dole a samu mai zuwa ya siya. Ta haka ne aka samu wasu ƴan kasuwa suke zuwa suka zauna har yadda mutum ma suka shiga kasuwanci. Amma gidan mafiya yawa manoma ne mafiya yawa.
Akan ce kasar da a cikin wannan yanki ita ce ba a taɓa cinta da yaƙi ba. A ganinka me ya janyo haka ko kuma bisa ga bincikenka?
To, akwai wasu abubuwa da suka faru wanda shi da Sarkin Ibrahim shi ya nemi sai ya ci da yaƙi. To, har ma aka ce an kafa irin su kwalci su zambun da sauran ƙauyukan da suka kewaye da suna. An kafa su ne saboda strategy. Wata da dara ta yaƙi aka ce an kafa su ne saboda lokacin da Ibrahim ya zo zai faɗa su wuce inda za su iya noma su tallake za a iya daɗe su. Da su ta ɗauro ba su ci da sun da yaƙi ba har suka zo da irin yadda da mai ake kira superstition wani abu ne kamar camfi. Sai su suka zo suka camfa cewa ai akwai wani dutse da ake kira jakiri. Sadadin sa masa jakiri kenan. Aka ce wannan dutsen in dai muddin yana tsaye da yana tsaye ne zarri guda ɗaya ba yi da faɗi daga sama. Aka ce muddin su Ibrahim ba su jirkitar da wannan dutsen ba jaki ga ranar su da yaƙi ba. Shi kuma da suka ji haka shi ne aka yi ta yanka shanu ana naɗa ana yanka fatan shanu ana ta ɗaura igiya ana aka je dai aka ɗora a kan jakiri suka ja jakiri bai faɗi ba. To a haka ta Allah ta cewa ai inda jakiri ya faɗi da an ci da yaƙi. To muka da mun iya cewa wannan dukan shi ne ba dan su waɗanda suka zo yaki su suka ga kamar haka ne suka yi wannan aikin. Amma mu ba za mu ce haka ba sai ta gaba da yanayin da sun da waɗanda za su ke ɗin momina sahau da sauran duk dogon da yake wannan tafiyin da suke sama da suka ga lallai an zo an hau za a ci tafiyin da yaki. Daga da haka idan suka hau sama suna sama sai ya zama na in ma waɗannan za su hau su suka turo musu duwatsu. Da wannan da haka dai aka kasa cin da su da yaki.
To wani abin sha'awa shine wato garin da ba a taba samun wani tashin hankali da za a ce ai gashi nan kamar yanda ake samu a wasu wurare ba duk da yake ana zama tsakanin musulmi da krista da sauran ma waɗanda ma ba su da addini me ya janyo haka?
To abin na iya cewa tun daga tun san yawon da yake faruwa so yanzu irin zamaninmu ne na yanzu wanda shugabanni ba sa damuwa da matsalolin talaka sai matsalolin da ke gabansu in ba da haka ba ai mutanen sarakunan da sun fi mu sai muna ganin in da sarakuna ne ma suke mulki watakila a tsayin adalci saboda kasancewarsu za su iya tilasta wani abu yauwa za su iya tilastawa in ka ce kai wani ne sai sun nuna maka kai ba kai ba ne kuma sukan bi gaskiya har dai da akwai wasu abubuwa da suka tambi su taka dora abin. Ba za aka ce tana taka yarci ne ba wai don taki ta bane to sukan yi wasu abubuwan wanda za a iya cewa sun dan karkashe don a halin yanzu idan da za a ce mun ba wa sarakunanmu wani office as a constitution da zai nuna cewa ga ayyukansu su za su yi kaza su za su yi kaza musamman dangane an ce iyayen kasa to amma ba a ba su daman su nuna su iyaye ba ne duk irin abubuwan da in ka zo koyarwa da za ka wuce sun ka buga takalmi kun gani. Amma da zamanin ya zo a constitutional rights mai nan ne shi ke nan sai waɗannan suka kau to da sarakuna suna kula da talakawansu ta kuntu wata hanya amma yanzu kowa zaman marina ake wasu sarakunan ma ba a ba su wani abin nan da za a ce suna da wani amfani yanzu da suke lura da wani abu wancan da sarakuna suke irin wannan ai ana bin su sau da ƙafa. Yau an za cire su daga constitution da ba su da wani abin yi a constitution amma yau idan ka zagi sarkin garinmu wallahi ba za mu wani lafiya da kai ba amma ka zagi gwamnanmu zai manta da kai to me ka haka saboda dafin an yi adalci sun kafa adalci sun nuna mutane karɓan juna zaman tsakanin mai gwamnati shi yasa cikin da kai sun dinga roka sun kurma ya zo mallai kai kawo har yau ake zaune lafiya ko da shi ta kafa da wannan da kake zuwa a kan. Ba nuna cewa yanzu a gidan da suka faru su ne duk da arashi ba wani abu ba ne misali ka za ka ne na riƙe nawa amma ka sa dusar ka na sa don nan karfi na mutum zo a hotel ka ci miyan kuka ne ki kira ko in ci sukura wannan kun ba ka kushe abin da ni nake yi ba to kuma wani abin da ba a zauna lafiya.
To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin yanzu a madadin masanin tarihi Abdulmumini Aliyu Bunnu da wakiliyarmu ta Jaz Zainab Babaji da wanda ya haɗa mana sautin Salaman Abo da injiniyanmu ni Ibrahim Kalma Sigarba ke cewa sai makon gobe.
Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Agogonmu anan yana cewa karfe 11:28 wato karfe 4:28 a Niger, Nigeria, Kamaru da Chadi. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
To ga labaran duniya amma fa a takaice. Yayin da ya rage 'yan kwanaki kawai a gudanar da zaben Amurka na rabin wa'adi akwai karuwar fargabar cewa yunkurin Rasha na yin zagon ƙasa masalin demokaradiyyar Amurka ya ma zarce zaben da za a gudanar ranar 6 ga watan Nuwamba da kuma zaben shugaban ƙasa na shekara ta 2020. An ƙara yawan sojojin Amurka da aka tura su kan iyakar kudancin Amurka da Mexico zuwa 8,000.
Da takaitar labar muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma mun dawo a shirinmu na karfe 9:30 na dare dauke da wasu shirye-shiryen da rahotanni. Yanzu a madadin Ibrahim Kalma Sigarba da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Solomon Abu da ya hada shirin da Bada Umarni sai injin namu Voltec ni ne naku Abdulaziz Adituro ta cewa mu ne lafiya.
écoutez VOA Afrique.